hukumomi a Amurka na kokarin daƙile yankuran da wasu ƙasashe ke yin ganin sun raba kawunan Amurka a kakar zabe ta bana. An san barkewar cutar E-coli da aka danganta da gurasan nan ta quarter pounder da ake sayarwa a kantin sayar da abinci na McDonald's. Madalla kokarin da ƙasashe masu hamayya da Amurka ke yi na raba kan Amurkawa da haifar da rashin yadda a zaben shugaban ƙasa mai zuwa ya fara kamari. A cewar wasu manyan jami'an leƙen asirin Amurka waɗanda suke gargaɗin cewa wasu ƙasashen waje na ɗaukar matakan da za su iya haifar da tashe-tashen hankula masu nasaba da zaɓe. Wannan kiyasi na baya-bayan nan da aka fitar a bayanan jama'a a farkon makon nan, wanda ofishin daraktan leƙen asiri na ƙasar ya fitar a ranar Talata. Na zuwa ne makonni biyu kacal kafin Amurkawa su je rumfunan zaɓe a ranar 5 ga watan Nuwamba domin zaɓar sabon shugaban ƙasa da kada ƙuri'a a jerin zaɓen jihohi da na yankuna. A cewar kiyasin wasu 'yan ƙasashen waje musamman Rasha, Iran da kuma China suna ci gaba da himmatuwa wajen haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin Amurkawa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a ranar Talata ya yi kira ga Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya yi amfani da kisan da aka yi wa jagoran Hamas Yahya Sinwar a makon da ya gabata domin kawo ƙarshen yakin da ke gudana tsakaninsu da Hamas a Gaza da kuma tabbatar da sakin ragowar mutanen da aka yi garkuwa da su, wato mutum 101 da suka rage, waɗanda daga cikinsu ana kyautata tsammanin kimanin 60 na nan da rai. Na yi amana cewa mutuwar Sinwar ta samar da wata muhimmiyar dama da za a iya dawo da waɗanda ake garkuwa da su, a kuma kawo ƙarshen yakin da tabbatar da tsaron Isra'ila. Netanyahu, kamar yadda rahotanni suka nuna a ganawar ta tsawon sa'o'i 2:30, ya shaidawa Blinken cewa mutuwar Sinwar za ta iya samar da kyakkyawan yanayi wajen sakin mutanen da ake garkuwa da su da kuma cimma burin Isra'ila na kawo ƙarshen mulkin Hamas a wannan yanki. An samu ɓarkewar cutar E-coli da aka danganta da gurasan nan ta quarter pounder da ake sayarwa a kantin sayar da abinci na McDonald's, inda mutum guda ya mutu kuma wasu da dama suka kamu da ciwon a Amurka. An samu ɓullar cutar a jihohi 10 a duk faɗin ƙasar, musamman a Colorado, kamar yadda cibiyar kula da cututtuka ta Amurka ta faɗa a ranar Talata. Ɓarkewar cutar ta E-coli da aka alakanta da ɗaya daga cikin abincin da kantin na McDonald's ke sayarwa ta shafi hannun jarin kamfanin abincin mafi girma a duniya, inda darajarsa ta ragu da kusan kashi 6 a ranar Talata. Kamfanin na McDonald's a ranar Laraba ya ƙara wa kwastomominsa ƙwarin gwiwar cewa abincinsa na da tsafta da inganci. Cutar ta E-coli kan shafi mafitsara da sauran sassan jiki, takan kuma haddasa amai da gudawa a wasu lokuta da zazzaɓi mai zafi.